ابن رافع ابن حسن انا مسلك بالمقدسي saboda nan ne wurin zaman sa kuma alhambali saboda yana bin mazhabin imam ahlus sunna wal jamaa abu abdullahi imam ahmad bin hanbal wannan babban malami abdul ghani al-maqdisi an haife shi a shekara ta 541 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tsaran juna shi da babban malamin nan al-muwaffiquddin wato muwaffiquddin ibn qudama wani babban malami masanin fiqhu a mazhabin imam ahmad bin hanbal wanda yake da littafi mashhuri al-mughni al-mughni ibn qudama tsaran sa ne wajen neman ilimi tare suka je bagadada tare suka fita tare suke komai sai dai wannan ya karkata zuwa ga ilimin hadisi wancan ya karkata zuwa ga ilimin fiqhu Ibn Qudama babban malami ne malamai da dama sun rubuta tarihinsa musamman wanda ya yalwata zance a kansa shine Ibn Rajab a cikin littafinsa Tabaqatul Hanabila inda ya kawo jerin malamai da suka yi wa ilimin hidima cikin mazhabin Imam Ahmad Ibn Hanbal kuma yana da littafai masu yawan gaske wanda inda za a tara su sun kai littafi ɗaya har zuwa 40 wani littafin za ka samu cikin juz'i biyu ko uku ko sama da haka wani littafin cikin juz'i ɗaya a fannonin ilimi daban-daban musamman abin da ya shafi hadisi da tafsiri da kuma aqida da kuma fiqhu a nan gurin ya fi yalwata maganganunsa cikin rubuce-rubucensa Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar litinin 23 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 600 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato kenan wajen shekaru nawa kenan yau da barin duniya wato 800 da wani abu kenan 820 yau shekarunsa da barin duniya wannan littafi nashi littafi ne mai albarka Allah ya rubuta masa karbowa babban abin da ya kula da shi kokarin tara hadisai da suka shafi hukunce-hukunce kuma hadisan da Bukhari da Muslim suka yi tarayya wajen ruwaito shi ga hudubar littafin sa kamar yadda ya zamu karanta qala shaykhul hafiz taqiyuddin abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid ibn ali ibn surur al-maqdisi rahimahullah ta'ala ya fada yace mi الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار ya bude da godiya ga Allah madaukakin sarki al-malik mamallakin komai al-jabbar wanda yake da bunƙasa cikin mulkin sa al-wahid al-qahhar kadaitacce kuma mai rinjaye wanda ba abin da ke gagara sa yace wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah ta'ala la sharika lahu ba abin ba ya da abokin tarayya rabbus samawati wal ard shine mahallicin sama da ƙasa wa ma bainahuma shine mahallicin abin da ke tsakanin su na halittu daban-daban al-aziz mabuwayi mai rinjaye kan komai kenan al-ghaffar mai yawan gafara ga bayi da suke tuba zuwa gare shi yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan sa ne manzon sa ne kalmomin nan guda biyu ba abinda annabi ya fi so a faɗa masa sama da su abduhu wa rasuluhu kalmomi ne guda biyu suke mayar da martani ga ƙungiyoyi halakakku guda biyu ƙungiyar yahudu da ƙungiyar nasara idan ka ce rasulullah ka mayar da martani ga yahudu kenan waɗanda a aƙidar su ma'amalantan annabawa da jafa'i da rashin kunya da wulakantaswa idan ka ce rasuluhu wato ka tabbatar da manzancinsa kenan amma in ka ce abduhu kuwa kama yadda martani ga kungiyar nasara yan mushan wanda su suke kokarin allantar da annabawa, yadda suka yi dawar annabi Isa da ne na Allah ko shi ɗaya ne daga cikin alloli guda uku ko kuma shi ne Allah ɗin ba, gaba ɗaya kungiyar Kirista guda uku ce. Daga nan suka resantu, imma masu da'awar ma ba wani bane Allah face Isa ibn Maryam, laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn Maryam, ko wanda suka ce shine na ukun alloli biyu, laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa, ko wadanda suka ce shi dan Allah ne, wa qalat alyahud wa zayr ibn Allah wa qalat an-nasar almasih ibn Allah, zalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. duk inda dan mutan yaje ya dawo daya daga cikin tushen nan guda uku zai koma, ko tushen farko ko na tsakiya ko na ƙarshe, baya da na hudu. Kun gane ko? Dun rabe-raben kungiyoyin kiristoci nan zai za su koma. To dan saboda haka lokacin da kace annabi Abdullahi ne, kaga ka mayar da martani gare su, dan su suna da'awar allantakar annabawa. Idan ka ce Rasulullahi, ka mayar da martani ga Yahudawa, don su suna kokarin zargin annabawa da mayar da su ba komai ba, kai kuma sai ka daga matsayinsu ka ce su manzanni ne Allah. An gane ko? Ya ce wa shahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa. Idan an ce al-Mustafa, tatacce wanda aka tace shi daga cikin sauran mutane. Haka annabi ya ce, Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya zaɓi Kinana daga cikin kaza. Sannan daga cikin ƴaƴan Kinana ya zaɓi wani, sannan daga cikin ƴaƴan wani kuma ya zaɓi Abdulmuttalib, daga cikin Abdulmuttalib kuma Allah ya zaɓe ni, don haka ni zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ne, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-Mustafa kenan, wanda sai da aka duba cikin mazaje ba mai siffa irin tashi, sannan aka turo shi dan ya zanto khatamul anbiya'i wa imamul mursalina, sannan al-Mukhtar kuma zaɓaɓɓe sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, aminci tabbata gare shi, shi da iyalan gidansa, wa sahbihi da sahabbansa, sahabbai waɗanda suka yi zamani da shi suka yi imani da shi kenan, al athar tsarkakakku, wal akhyar zababbu. Abdullahi dan Mas'ud yace Ubangiji ta'ala ya leka zukatan bayi a ƙarshen zamani, ya ga babu zuciya mafi tsafta, mafi dacewa sama da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya zabe shi ya turo shi a matsayin annabin ƙarshen zamani. Ubangiji ya sake bincika zukatan bayi, ya ga babu zuciya mafi tsafta, mafi dacewa sama da zuciyar sahabbansa, sai ya zabo su ya hada su suka yi zamani tare da shi, dan su aura a wajen shi, ya aura a wajen su. Yo, annabi zai surkunta da mutumin banza? Ba zai yiwu ba. Zai aura a gidan mutanen banza? Ba zai yiwu ba, sallallahu alaihi wasallam. Yadda ba zai ba mutum ba na gari ba, shi ma ba zai auro daga gidan ba na gari ba. Don haka sai Allah ya zaɓi sahabbai ɗin, zaɓi ne su ma daga Allah. Yadda At-Taura da Injila suka bada bushara ga manzon Allah, haka At-Taura da Injila suka bada bushara ga zuwan sahabbai su ma, cewa za su zo tare da annabi. Zalika masaluhum fit-Taura wa masaluhum fil injil, masal ma'ana wasf, zalika wasfuhum fit taurati wa wasfuhum fil injil, haka Allah siffanta su a taura, haka Allah siffanta su a injila. Wata irin siffa? Siffar da Qur'ani ya bayar, cewa ashiddau al kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athar sujud. Waɗannan kalmomin ma'anar da suke ɗauke da shi na siffanta sahabbai da siffofi na gari, haka yake cikin At-Taura, haka yake cikin Injila. An gane da kyau? Yace amma ba'du, bayan haka, fa inna ba'da ikhwani, wani sashi cikin ƴan uwana sa'alani, ya tambaye ni. Me ya tambaye ni? Ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam, in taƙaito wani adadi na hadisan hukunce-hukunce. Idan an ce hadisan hukunce-hukunce, wato abin da ya shafi hukunce-hukunce na fiqhu kenan, ba abin da ya shafi aqida ba, ba abin da ya shafi tauhidi ba, a'a, wani ne ya neme shi alfarmar. Malam ka taro mana takaitaccen littafi da ya kunshi wani adadi na hadisai da suke magana kan hukunce-hukunce, hukunce-hukuncen alwala, hukunce-hukuncen sallah, tsarki da sauran dukkan al'amuran da suke da kama da wannan. Min mattafaqa alaihi al-imamani, amma karka ciro mana kowane hadisi sai hadisin da mutum biyu dinnan suka yi ittifaki akai, al-imamu al-Bukhari da al-imamu Muslim. Al-imamani cikin abinda shugabannin hadisi a zamanin su suka yi ittifaki akai. Na farko Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim al-Bukhari, wanda ake kira Amir al-Mu'minin fil hadith. Na biyu Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri an-Naysaburi, da ya tambaye ni in tara masa hadisin da malaman nan biyu suka ruwaito, fa ajabtuhu sai na ansa masa ila su'alihi, zuwa gabin da ya nema, raja al-manfa'ati bihi, dan fatar da yiwa Allah ya amfanar da wannan littafi. Sai ce wa as'alullaha an yanfa'ana bihi, muna roƙon Allah ya amfanar da mu da littafin, wa man katabahu, ya amfani wanda ya rubuta shi, aw sami'ahu, ko ya ji shi, aw qara'ahu, ko ya karanta, aw hafizahu, ko ya haddace, aw nazara fihi, kai ko lekawa ya ciki, Allah ya amfane shi. Kaga nan duk ya gami mu da addu'a gaba daya, shekara 800 da barin duniya ya gami mu da addu'a gaba daya. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim, kuma muna roƙon Allah ya sanya wannan littafi ya zanto dan shi kadai aka yi, ba dan neman yadda wani ba. Mujiban lil fawz ladayhi, ya zanto littafin zai gadar mana da dacewa ladayhi, wurin Allah, fi jannatin na'im, cikin aljannan ni'ima. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, shi Allah shine hasbuna, ya wadace mu, ba mu buƙatan wani banda shi kuma. Wa ni'mal wakil, ma dalla da abin dogaro in ya zanto shine Allah. To kaga alƙawlin da ya ce wa littafin sa babu abin da zai kunsa sai hadisan da Bukhari da Muslim suka ruwaito. Amma al-Imam az-Zarkashi, wani malami cikin malaman usulul fiqh a mazhabin Imam Shafi'i, ya bi wannan hadisi daga farko zuwa ƙarshe, sai ya ga ba dukan su bane Bukhari da Muslim suka rawaito. Akwai wani adadi wanda zaka samu Bukhari kadai ya rawaito banda Muslim, akwai wani adadi wanda zaka samu Muslim kadai ya rawaito banda Bukhari. Wannan kuma gafala ce da mantuwa da ajizanci irin dan adam. Babu littafin da yake masumi sai littafin Allah. La yatihi al-batil min bayni yadihi wala min khalfi. Babu littafi kararre daga kowane irin kuskure ko mantuwa sai littafin Allah. Walau kana min indi ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan katira. To amma kaga kuskuren da ya fada ciki ba kuskure ne da zai sa a jefar da littafin ba. Domin duka dai hadisan Bukhari da Muslim ne, za ka samu kila kashi 80-90 cikin 100 duk Bukhari da Muslim sun yi ittifaki. Wani adadi ruwayar Bukhari kadai banda Muslim, wani adadi ruwayar Muslim kadai banda Bukhari. Sakamako da na karshe hadisai ne ingantattu ana aiki da su, shikenan amfanin da kasawa. Bayan kasawa kuma sai me? Kitabu taharati, wannan babi ne da ya shafi tahara. Idan an ce tahara shine yin amfani da ruwa dan gaba dan guda dan wato ainihin gusar da hadasi, idan an ce hadasi kuma shine abin da ke fitowa ta daya daga cikin kafofi guda biyu, ko ta gaba kamar bawali, kamar maziyi da waninsa, ko ta baya kamar bayan gida ko makamancinsa. Idan an ce tahara yin amfani da ruwa dan gusar da hadasi, hadasi kuma shine abin da muka ambata, ko yin amfani da ruwa dan gusar da khabasi, khabasi da tun da ya same ka daga wajenka, wanda ba daga jikinka ya fito ba, kai ne kake tafiya sai ka taka fitsari ko ka taka bayan gida, yanzu wannan fitsarin da bayan gida da ka taka ya shafi jikinka, ba hali kai sallah sai ka gusar da shi, amma ba daga jikinka ya fito ba. Tunda ba daga jikinka ya fito ba, a kiransa hadasi. Da daga jikinka ne ya zama hadasi, tunda daga wajenka ne ya zama khabar. An gane ku? Yin amfani da ruwa don gusar da wannan shine tahara, ko yin amfani da ƙasa a madadin ruwa, kamar me kenan? Taimuma. Da haka sai suke cewa tahara abu ne guda uku: alwala, wanka, wannan duk da ruwa ake yin su, ko abin da yake wakiltar su in sun gagara yiwuwa shine taimama. Wannan shine mai tsarki, duk inda aka ce tsarki wannan shine tsarki. الحديث الاول حديثي نفرقه عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. وانا حديثي عن كربوشي دقى امير المؤمنين سركي ممني لقبين سركي ممني انا انفاني لسيني قدوكا وان ديكي ملكة دولة المسلمين انقانيكو تو اما فاركم وان ديها فار انفانا دوانا لقبي شيني عمر الخطاب كافين سا ابو بكر باسا كيران سا دا سركي ممني سيدي مسا يا خليفة رسول الله غالبي هكا سابي سكي مسا يا خليفة من ذن الله haka suke cewa da shi. Umar ya fara samun laqabin Amirul Mu'minin. An karbo wannan hadisi daga Amirul Mu'minin shine Umar ibn Khattab. Abi Haf wannan alkunyar sa kenan. Abu Haf. Haf dai ne daga cikin sunayen zaki. Akan ce da Umar Abu Haf saboda jarintarsa. Radiyallahu anhu. Amma ba wai dan yana da da sunan sa Hafsu ba. An gane ko? Haf ɗaya ne daga cikin sunayen zaki. Saboda haka Abu Haf sarkin mummune Umar ɗan Khattab kenan, waɗansu kuma sun ce yana da ɗan sunansa Haf. Waɗannan dai duk maganganu ne. Lafazin Hafsu dai ana amfani da shi wajen suna daga cikin sunayen zaki. Umar ibn al-Khattab shine Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu, Allah shi kare yadda a gare shi. Mutum na biyu cikin musulunci kenan. Idan ta fuskar falala, ba ina nufin ta fuskar musulunta ba, ta fuskar falala Abu Bakar ne ya ɗara dukkan sauran sahabbai, daga nan na biyunsa Umar ɗan Khattab, daga nan na ukunsu Usman ɗan Affan, sannan na huɗunsu Ali bin Abi Talib. Guda huɗun nan sun ɗara sauran duk gaba ɗaya falala cikin sahabbai, don su suka dace da kasancewarsu halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar ɗan Khattab ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ji manzon Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya kulu yana cewa innamal a'malu binniyat, sani dai kadai ayyuka binniyat suna tare da niyoyinsu. Innamal a'mal, sani dai kadai akan kirga ayyuka ne da sunan ayyuka binniyat yayin da suke tare da niyya. Wato kenan aikin da baya tare da niyya baya ansa sunan aiki. Ana kirga aiki a matsayin abin yin lada da sakamako a kai yayin da ya zanto akwai niyya tattare da aikin. Wa inna ma li kulli imri'in ma nawa, kuma lallai sani dai kadai kowane mutum akwai abin da yake wa niyya. An gane ko? Kowane mutum akwai irin abin da yake fuskanta da niyyarsa. Wannan cewa inna mal a'malu binniyat, ayyuka suna tare da niyya. Galibin riwayar haka ta zo. Akwai waɗansu riwayoyin innamal a'malu binniyati, sai a kawo lafazin niyya a matsayin mufrad. Akwai kuma waɗansu lafazin da suka nuna al'amalu binniyya, a kawo aiki kadai mufradi, sannan kuma niyya ma a kawo ta a matsayin mufradi. Abinda dai wannan ke tura nunawa, kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun ayyuka da mutum zai aiwatar lalle sai yayi niyya cikin aikin nan kafin aikin ya zanto karbabbe. To ita niyya tana da mafuskanta guda biyu. Mafuskanta ta farko alaƙar aiki tsakanin mai shi da mahaliccinsa. An gane ko? Alaƙar aiki tsakanin mai shi da mahaliccinsa, ta yadda lokacin da kake sallah ko kake azumi ko kake karatun Qur'ani ko kake ciyar da miskini ko ka fitar da zakka ko dukkan wani aiki na alkhairi, Ubangiji Ta'ala ya duba zuciyarka kana yi ne dan shi kadai, baka neman yabon wane, baka neman kushi, baka jin tsoron kushewar wane. Wannan shine abin da yafi komai muhimmanci cikin aiki. Ta yadda mai aiki zai fuskanci Allah kadai da niyyarsa, baya tunanin wani ya yaba masa. Yayin da ya aiwatar da alherin nan dan Allah, ko mutane sun kushe masa ko sun zage shi, wannan baya dakushe masa niyyarsa, kaza baya dakushe masa himmarsa. To wannan ala ai bangare na farko kenan na niyya. Na biyu sai bangaren niyya a fikihance, shine akan yi niyya dan a bambance tsakanin farilla da farilla, ko a bambance tsakanin nafila da nafila. Tamyizul ibadati ba'dihha an ba'din, rarrabe tsakanin ibadoji. Yayin da ka zo yin niyyar sallar azhar, zuciyarka ya zanto azhar din ka niyyata. Inda za ka zo ka yi azhar amma zuciyarka ka niyyaci la'asar, shin wannan azhar din za ta karbi kenan? Ba za ta karbi ba. Ko da ka yi aikin tsakaninka da Allah wannan daban, amma a fikihance sallar ba ta yi ba. Kun gane wannan da kyau? Kaga kenan tsakanin azhar da la'asar dukkaninsu salloli ne da ake raka'a hudu, kuma dukkaninsu bayan rana ta bar tsakiya, duk da cewa akwai bambancin lokaci wajen shigowa, lokacin azhar na fara zuwa kafin la'asar. Amma dai abinda nake so in kai gare shi, raka'a hudu ake yi. Karatu a sirrance, biyun farko fatiha da sura, biyun karshe fatiha kadai. Siffar sallar azhar ba bambanci da sallar la'asar. Abin da ke bambanta su shine me? Niyya. In banda niyya ba abin da ke bambanta tsakanin azhar da la'asar. A shekenan kaga niyya a fikihance gudunmawar da take bayarwa bambanta tsakanin ibada zuwa ibada, bambanta tsakanin nafila zuwa farilla, bambanta tsakanin wannan farillar da wannan farillar in siffar su ta zanto iri daya. Haka kuma bambanta tsakanin nafila da nafila in siffar su ta zo ta iri daya. Yanzu misali, zaka zo tahiyatul masjid, zaka yi raka'a guda biyu, ba haka bane ba? Haka idan ka zo zaka yi raka'a tanal fajri, raka'a guda biyu. Raka'o'in nan guda biyu, wannan raka'a biyu ce, wannan raka'a biyu ce, wannan nafila ce, wannan nafila ce, wannan karatun sa a sirrance, wannan ma karatun ta a sirrance, ba haka bane ba? Kara na uku zaka yi raka'o'i guda biyu na bayan tawafi, ko da yake wannan ba farilla bane, duba da cewa tana da karfi da alaka da tawafi. Amma dai bar waɗancan guda biyun tsakanin raka'atan alfajr da tahiyatul masjid, me zai bambanta maka tsakaninsu? Niyya. Niyya kuma a wani lokacin kuma da lokaci, tun raka'atan alfajr ga lokacinta. Amma misali sai ka zo ka ganni da rana na zo na yi raka'o'i guda biyu, ka ce tahiyatul masjid, kai da iya ce maka raka'atan alfajr ce na rama, za ka ce ba ta yi ba? Kaga ba za ka sayi mace ba, ba za ka yi wannan gangancin ba, ba za ka yi sauri ba, ko ya dai za ka bincika kafin ka ce ba ta yi ba. To a takaice dai abin da nake so in kai gare shi, shi yasa niyya malamai guda biyu suke magana a kanta, malaman tauhidi da malaman fiqihu. Su malaman tauhidi bangaren da suke kallo alaƙar mai aikin da wanda ake bautatawa shi ne Allah, kai mai aiki lokacin da za ka yi danwa kai, to wannan malaman tauhidi suke magana a kai. Duk inda ka ji malamin tauhidi ya littafin tauhidi ya yi maganar niyya nan ya kalla, ba ruwan shi da bambanci tsakanin farilla da nafila, wannan duk can gurin sai ka koma babun fiqihu. Idan kuma ka zo ka samu malaman fiqihu suka yi maganar niyya, kokarin raba tsakanin aiki da aiki, farilla da nafila, ko nafila da nafila, ko farilla da farilla, wannan shi suke kokarin su yi magana a kai. Shi yasa ta iya yiwuwa sallah ta inganta a fikihance amma ba ta karɓu ba a wajen Allah. Mutum ya zai sallar azhar raka'a hudu, kuma lokacin da zai yi ya niyyaci azhar, kuma ya raka'an nan guda hudu yadda ake bukata, ba komai a daidai lokacin da ake bukata, a fikihance duk malamin fiqihu zai zo ce sallar ta inganta, sahhat salatu. Lakin ta ti mas'alatun ukhra, hal hadhihi salatu maqbula, wannan fa nanzuru fi ma bainahu wa bain khaliqi, shin sallar ta karbi sai a ce a tsakanin shi da Ubangiji, kuma lokacin da ya raka hudu nan ya niyyaci azhar ce zai yi, wannan a fikihance ta yi, amma shin sallan nan ya yi don Allah ya bashi sakamako, ko ya yi don ganin idan wane? Idan ya yi domin ganin idan wane fa, sallar ta karbi kenan? Ba ta karbi ba. Ta inganta ta fuskar fiqihu ya sauke farilla, amma baya da lada a wajen Allah tun da bai badan Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. A fikihance ta inganta, a aqidance sallah bata karbu ba, shi yasa dole in ba tauhidi ba abin da ke karbu. Innamal a'malu binniyat, sukan ce muqaranatul jam'i bil jam'i ko muqabalatul jam'i bil jam'i taqtadi al qismata ahadan. Tunda aka kawo al a'mal cikin jam'i, anniyat cikin jam'i, wannan ke nuna kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun ayyuka sai ya samu rabansa na ɗaya cikin ɗaiɗaikun niyoyi. Kowane aiki sai ka masa niyyarsa. Ba ka iya haɗa ibadoji guda biyu ka yi musu niyya ɗaya ya zanto sun karɓu. Haka waɗansu malami suka tafi, suka ce dan annabi qabala al-jam'a bil jam'a wa muqabalatu al-jam'i bil jam'i tattadu al-qismata ahadan. In ka haɗa jam'i da jam'i, idan aka tashi rabo sai ɗaiɗai a raba ɗaiɗai, aikin nan ya samu niyya nan, aikin nan ya samu niyya nan. Da an ce al-amalu bin niyya, ka yi dunkule ayyuka uku kai musu niyya ɗaya ta karɓu. Da wannan ne suke cewa mace ce mijinta ya kusance ta, yanzu me ye wajibi a kanta? Ba wankan janaba ba, kafin ta yi wankan janaba sai kuma jinin al'ada ya zo, kaga za ta dakatar. To bayan jinin al'ada ya yanke mata, wanka nawa za ta yi, ɗaya ko biyu? Waɗansu suka ce ta yi niyya ɗaya sai ta yi wankan nan, ta yi niyya ɗaya ta yi wanka ɗaya, a cikin niyyarta ta niyyaci tsakaninta da Ubangiji za ta wanke janaba, ta wanke al'ada, shikenan sai ta yi wanka ɗaya ya wadatar. Kun gane wannan? Waɗansu suka ce a farko ta fara yin wankan janaba, bayan ta ƙare ta sake niyya kuma ta sake yin wanka kuma na yanke jinin al'ada, saboda mai annabi ya ce al-a'mal, ya kuma ce mai an-niyyat, yadda ya kawo ayyuka ɗin a jam'i haka ya kawo kuma niyya kuma a mai a jam'i. Muqabalatul jam'i bil jam'i tattaqdir al-qismata ahada. Wannan ke da yafi ƙarfi tsakanin maganganun guda biyu, tsakanin wanda suke cewa wanka ɗaya za ta yi kawai, shikenan magana ta ƙare, idan ta yi niyya ba ta wadatar ba, suke wanka ɗaya za ta yi, da wanda suke ganin wanka biyu za ta yi. Maganganu ne, kowanne yana da ƙarfinsa, amma a gaskiyar al'amari magana idan ta yi niyya ɗaya ya wadatar. Ta yi niyyar wankan janaba da haila nan take, ta yi wanka ɗaya, shikenan ta riga ta gama. An fahimta ko? Saboda ayyuka guda biyu idan siffarsu ɗaya, idan kai musu niyya ɗaya suna ɗaukuwa. Akwai irin wannan kuma a cikin ibadoji masu yawa, wanda kuma su fuqahawa sun yarda da su, suka ce kai ne ka zo ka samu limami yana cikin ruku'i, ka shigo masallaci za ka bi wannan limamin jam'i, yanzu kai kabbara guda biyu ce a kanka. Na farko mai takbiratul ihram, kabbaran shiga sallah, na biyu kuma wata kabbara ta tafiya zuwa ruku'i. To idan ka ce sai ka tsaya kai wannan kai wannan, karka ɗauki lokaci da yawa, suka ce kawai kana shigowa da niyyar shiga sallah, Allahu akbar, kawai ka shiga ruku'in ka haka, kai kabbara ɗaya ta ɗauke maka ɗayar, kai kabbara ɗaya ka niyyace su a zuci, wannan takbiratul ihram ce kuma ta billi ta ruku'i ce. Yayi, ina fata an fahimta. Yayi, an gane ko? Kamar kai ne ka shigo masallaci, ka riga ka tabbatar ana tayar da sallah ƙarfe 5:10, sai ka shigo ƙarfe 5:05, baka yi rak'atan alfajr ba a gida, yanzu kuma ga tahiyatul masjid, ga tahiyatul masjid, ga rak'atan alfajri, abu nawa kina ganga? Biyu. Lokaci ba zai yalwace ka ba ka yi rak'atan alfajr ka zo kai, ai ka yi tahiyatul masjid ka zo kai rak'atan alfajri, shikenan sai ka yi rak'atan alfajr da yi tahiyatul masjid ta dauke maka ita, ba sai ka yi wannan kuma ka zo ka sake yin wannan ba. Kun fahimta da kyau? Ha, kuma idan ka zo masallaci rak'atan tahiyatul masjid na kanka, kana shirin za ka yi sai ka ga an fara iqama, sai ka shiga farilla, farillan nan ta dauke maka, farilla ta dauke maka komai tahiyatul masjid, ba sai an yi sallama kuma ka zo ka yi tahiyatul masjid ba, ta dauke maka. To da akwai ɗaiɗaikun abubuwa da dama waɗanda irin wannan na shiga a ciki. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, lalle kowane mutum abin da yake niyyata yana tabbata gare shi. abin da ya yi waniya shi zai samu likulli mar'in lam din nan lamul mulk kenan yana mallakar abin da ya yi waniya lahu ma nawa kenan abin da duk ya yi waniya to ya dace da shi an gane ko in yi niyyati farilla to yana da ladan farilla in yi niyyati nafila yana da ladan nafila in yi niyyati sallah kowace iri ce yana da sakamakon ta kenan to da wannan ne kuma suke kafa hujja kan halaccin cewa kai mai nafila ya halatta ka bi mai farilla kai mai farilla ya halatta ka bi mai nafila kuma kai ne ka zo masallaci baka yi azhar ba ka shigo za a yi la'asar ya halatta ka bi limamin nan da niyyar azhar shi yana la'asar wa inna ma li kulli imrin shi ya yi niyyar la'asar ya samu kai kai niyyar azhar ka samu annabi ya ce dukuna da ku kowane mutum yana da abin da ya yi niyya ya halatta kowane mutum yana da abin da ya yi niyya shi yana farilla kai kana nafila laka ma nawa walahu ma nawa abin da ka niyyata naka ne shi ma abin da ya niyyata na shi ne an fahimta ku wannan yana shiga babuka da dama kuna da hadisin Yazid bin Ma'an ko Ma'an bin Yazid mutum ne ya fitar da zakka kaga kaida zakka ba za ka bai wa ɗanka ba tunda wajibi ne siyar da ɗanka sai ya fitar da zakkar wurin ya zo kawo masallaci ya ce a wani bawan Allah ka raba wa mabukata ɗansa ya zo sai ya ga yana da bukata ɗan wanda ya fitar da zakkar sai ya karɓa sai ya tafi gida da ita sai uban ya kuɗin ya ce lalle wannan irin kuɗina ne da na kai zakka masallaci je ka mayar talakawa za a baban da kai ya ce ba zan bayar ba na ɗauka ya zama nawa sai suka garzaya wajen annabi don annabi yanke musu hukunci sai annabi ce laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an kai abinda kai waniya na zakka ya halatta kai kuma abinda ka karba ya halatta shikenan laka ma nawaita wa lahu wa inna ma li kulli imrin ta magana ta riga ta kai kun ga wadanda suke cewa mai farilla ba zai bi mai nafila ba wato wannan ita kanta wato kamar da awace mutum yayi idan ka ce ba zai bi ba daidai ki da ka ce bai halatta ba to da awarka ta rashin halacci idan abu bai zama halal ba ya zama mai kenan haramun to asalin abu yana kasancewa ne halal in kai da awar haramci sai a ce kawo dalilin da ya nuna haramci yanzu duk wanda ya ce mai farilla ba zai bi mai nafila ba sai a ce shikenan kawo dalili daga annabi da ya ce kar a bi in baka kawo ba kyale mutane su bi in ka kawo a karba hatu burhanakum in kuntum sadiqin in ba haka ba kai da awani ta khilaf al-asl al-asl shine al-jawaz faman idda'a khilaf al-asl fa alayhi bid-dalil duk wanda ya da'awar kishiyar asalin da ake kai sai a ce kawo hujjarka haka kaida take a shari'a mas'aloli da dama kuma sai ka samu tsakanin fuqaha'u wato akwai tufka da walwala kuma abin da yake kawo tufka da walwala shine kyale nassin hadisin annabi gefe guda mutum ya koma ijtihadi yanzu misali ga mas'aloli guda biyu in kana karanta askari je muke tsanawa da wannan sai mu in kana karanta askari sai ka zo wani wuri da ake cewa wai idan ka samu ruwa koko guda uku ne ko hudu ne ko biyar akwai dai koko guda biyar na ruwa daya daga cikin su akwai najisa sauran ko ba da najisa to kuma sai fashtabaha alaik sai ka kasa gane wanne ne mai najisa wanne ne mara najisa to wai sai ka yaya to kaga sai suke cewa ka dauki wannan ka wanke wannan ka dauki wannan duk wannan wanke wanken da zaka yi karshe sai ga akwai tufka da walwala a ciki domin matukar wannan akwai najisa wannan babu har ya kai matsayin da na kasa gane wanne ne mai najisan wanne ne mara ita to najisan nan ta zama kadan bata gayyara ruwan ba ta fuskar launi ko ɗanɗano ko me ko shakensa tunda ko najisa bata kai ƙarfin ta canja launi ba ko ɗanɗano ko shake ashe ruwan yana nan bakin ala taharatihi wa bitali jaza li an usalli bihi ana tawadda bihi maganar kuma in zo in ce wai wanke wannan duk bata taso ba dan saboda me idan ka koma halari kuma sai a ce dole sai in najasa ta canza ruwa sai in ruwa kai za ta gayyara bimayo fariku ko galiban dole sai in ya canja لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا تو سنن نزي زمان رجسا ام باحك وقو بزمان رجسا تو كاقوان يازمان تفكاد ووالاك دولة سيدة مكومة كما غنم بي أهل ريوت مغنم بي أسكر كاكشاك أهل تك تو كما سيدة زوستي مسبوكي بزي بسلام مسبوكي بزا عبيش ببا سلام ba abin masubuki sallah waye masubuki mutum da ya zo ya samu raka'a biyu tare da liman liman ya sallama ya tashi zai cika wata biyu kai ka shigo suka ce ba za ka bi shi ba amma nan take kuma idan ka je wuri sai suke kawo wata mas'ala cewa waye mutum ne yana sallah tare da jama'a yayi raka'a uku tare da su yana cikin ta hudu sai wani ya zo ya shiga tare da su to da yake ga tare da su wannan da yake ga ba zama su buki ba sai arwallan limami ta warware da ya tashi jawowa sai jawo wannan ya ci gaba da yi wa mutane sallah to wai sauran yaya za su a'a to yanzu wannan wanda aka jawo waye shi masu buki kuma sun ce ya halatta a bi shi amma yanzu rigimar da ake wai yaya sauran za su yi sun nuna ya halatta kenan shi ku wannan mutumin ya zo mai masubuki dinasti kawalihi to haka don haka idan wannan nususun fikihiyya sai mutum yana karanta su a natsi da wayewa da kaifin hankali ba haka ba sai mutum ya bata lokaci ko bai fahimci addini sosai ba maganganun da malaman fikihu suke sai kana da makamashin fahimtar yaran su in ba haka ba sai mutum ya kasa fahimta to kaga dai masubuki ya halatta a bi shi yanzu kawai abinda za ku ce mai yaya kamata waɗannan su yi yadda ya kamata waɗannan su yi shine shi yanzu raka'a farko ce a wurinsa idan ya zo ya yi sajadu zai sake tashi ne ya kawo mai ta biyu lokacin da ya tashi su sai su zauna yana miƙewa su ba za su miƙe ba sai su zauna shi ta jiransa a zaune har ya gama raka'o'insa ya zo ya zauna ya yi tahiyya ya sallama sai su sallama bayansa da annabi sai za sallama al-imam fa sallimu yanzu bai sallama ba dan me za su yi dole su jira shi zo kare ba kuma za su bi shi su ci gaba da ibadun da sun sallar su ta kare sallar shi tayi kuma ta su tayi domin wa inna mali kullu mar'in ma nawa wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankiwa fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi manzo Allah ce fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wannan jumla ce shartiya fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi kaga jawabin sharti ya zanto daidai da jumlatin sharti an gane ko ma'ana fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi niyatan wa qasdan fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi jaza'an wa thawaba dukkan wanda niyyarsa wajen yin hijira ya zanto dan Allah ne kuma dan koyi da manzon Allah wannan shine niyyarsa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijirar za a bashi sakamako irin na wanda ya hijira dan Allah kuma ya hijira kan sunnar manzon Allah ba wai ana nufin yayi niyya dan Allah dan manzon Allah ba a ana niyya ne dan wa dan Allah shi kadai ba a yin niyya da manzon Allah لو ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين على لله الدين الخالص دك عبادة دان الله كدأيكين تنية دان الله كدأي أما أنا نفي هجرته إلى الله ورسوله منفر نيس منفر هجرسة شين دم بين أمرين الله دبيايا قمان زان الله وانا شين نيرسة ودن يهجرة توسا كمكون زا أبار قوان دي أكت ilin tanadin da aka yi wa wanda ya hijira don Allah bisa da sunnar manzon Allah shine irin sakamakon da za a bashi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wanda ko hijirarsa ya zanto yayi ne don wato ainihin duniya da zai samu ko wata mace da yake bukatar ya aure ta to hijirarsa dai tana komawa ne zuwa ga manufar hijirar sakamakon da za a bashi ya danganci manufarsa idan ya yi manufarsa don Allah don raya sunnar manzon Allah sai a bashi sakamako idan ya yi manufarsa don wani abu na duniya kuma to shi kenan sai zanto ba da ladan komai a wajen Allah, wannan abin da ya nufa ta in ya samu shikenan, in bai samu ba kaga ya rasa rikabi. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai guda uku da malamai ke cewa akan su aka gina dukkan hukunci-hukunci, da wuya ka samu wani hukunci da bai shiga karkashin waɗannan hadisan ba. Wannan hadisin da shi da hadisin Nu'man ibn Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas, da hadisin Aisha, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, wadansu suna ƙara musu na hudu. Hadisin wato Tamim bin Dari, wato Ad-Din an-Nasiha, wadansu ma su ƙara musu hadisi na biyar banda shi. Haka dai wadansu zababban hadisi wadanda suke sanar cikin Jawami'ul Kalim, kalmomi na manzon Allah da suka tara hukunce-hukunce masu yawa sai su abin na dinsu. To da haka dai wannan hadisi na nuna dukkan aiki sai in mutum ya yi shi don Allah ne, sannan Allah zai karba. In mutum bai aiki don Allah ba, Allah ba zai karba ba. Duk aikin dare ya shiga ciki, to Allah ba zai karbe shi ba. Aikin dare ya shiga ciki shine mutum ya yi don saboda mutane su yaba masa, to wannan Allah ba zai karba wannan aikin ba. To sai dai a nan gurin suna cewa ita riya din nan za ta iya zama a matakai guda uku. Mataki na farko, ya zanto mutum tun da zai fara aikin dama ya yi ne don Allah kuma domin wani. Ma'ana yana so ya soke farali, kuma nan take yana so wani ya yabe shi. Yanzu riya ba ta shiga ba tun daga farkon aiki? To kaga wannan aikin ya zama rusasshe kenan. A wurin Allah ba ya da lada. Dan ka'ida shi ne, man amala amalan ashraka fihi man yaghiri taraktuhu wa shirkahu, hadith al-Qudsi. Dukkan wanda ya aiki ya hada wani tarar da ni sai in kyalewa wancan din. Kai kana son ka soke farilla, kuma nan take kana so wani ya ba maka. To mutum dai ba ya da lada wajen Allah kenan. Ko mutum ya fara aikin dan Allah sai riyar ta fado a tsakiyar aikin, an gane ko? Ya fara aikinsa dan Allah, yana cikin yi, sai kuma ya ga wani, sai kuma niyyar ta canja, ta zanto yana bukatar yabon wancan. Kaga asalin aikin dan Allah ya faro shi, riyar ta samu aikin ne a cikin tsakiya. To irin wannan, in mutum ya yi ƙoƙarin ture riyar, ya yi faɗa da zuciyarsa al'amaratu bisu, har ya ci nasara ya sake koma kan ikhlasinsa na farko, to duk malamin sun yi da aikinsa ya tsira. Amma in riyar ta ci gaba da wanzuwa har zuwa ƙarshen aikin, to ya matsayin wannan aikin? Sai malamai suka ce mu kalli aikin. Idza kana akhiruhu muta'alliqun bi awwalihi fasada al-amal, wa idza kana akhiruhu lam yakun muta'alliqan bi awwalihi falahu ma nawa. Kenan ya shiga. Idan ƙarshen aikin yana da alaka da farkonsa, to kaga wannan ƙarshen da riya ta shiga ciki zai rushe kuma ya haifar da rushewar ina farkon. Amma idan ƙarshensa daban, farkonsa daban, ƙarshensa ba ya da alaka da farkonsa, to wannan na ƙarshen dai da riya ta shiga ciki ya rushe, wancan na farkon kuma da bata riga ta shiga ba yana nan lafiya. Misali Ramadana, idan kai azumi 15 ko 20 kana yi don Allah, goman ƙarshe sai ya kasance riya ta shiga ciki. Kaga mutum yana da azumi 20 da babu riya, wancan na ƙarshe goma fa sun rushe tun da riya ta shiga ciki. Saboda azumin yau baya da alaka da na gobe, na gobe baya da alaka da na jibi. Dan azumin yau ya lalace baya nuna kuma na jiya ya lalace. Na jiya yana nan lafiyar sakalau. Amma sallah misali, idan mutum ya raka'o'i guda uku yana hudu, yana cikin ta hudu, sai ta hudun nan sai riya ta shiga cikin ta, kaga ta lalace. Lalacewa ta za ta shafi mai hatta ukun farko, tunda babu yanda za a yi ukun nan su tsira sai in ta hudun ta je lafiya. Domin da mutum zai zo cikin sallama sai arwallarsa ta warware kafin ya sallama, bayan ya kammala karatun tahiyya sallarsa ta lalace. Lalacewar raka'a ƙarshe ya haifar da lalacewar dukkan raka'o'i. Haka ma da mutum zai ware wani abu na zakka naira 5,000, yana rabawa jama'a 3,000 duk ya bayar ikhlasi ya shiga ciki nan hudu sai wani ya ganshi ce kai wani ba dama ba kana taimaka bayan Allah sai ji dadi sai riya ta shiga cikin 2,000 din karshe to kaga wannan 2,000 na karshe sune suka lalace ma'ana dai lada bari sauran ba kai ya sauke wajibi amma ba lada amma 3,000 sa na farko sun tsilalen wannan baya da alaka da wannan wato dai dole ibadoji akwai wanda yake akhiruhu muta'alliqun bi awwalihi akwai wanda akhiruhu kuma ghairu muta'alliqun bi awwalihi dole mutum zai kalle shi ta wannan amma dukkan wanda ya yadda dama shi can aikin dan wani yayi ba dan Allah ba to shine ibn Rajab yace wannan musulmi ma ba zai wannan ba duk wanda kaga wannan kuma ba musulmi bane ke zanto da a ce ba kowa ma kila shi ba zai sallah ba amma da ya ga mutane sai yayi to gaba ɗaya ba Allah yayi wa ibada ba waɗannan mutane yawa kin amma wanda inda ba mutane ma zai yi sai dai kila zai fi kyautatawa inda mutane to kaga nan riya take shiga an gane ko ko ba kowa zai sallah ko shi kadai ne ya riga yana ji a jikinsa cewa wajibi ne a kansa amma ya dan kyautata ta da ya ga mutane ta yadda in ba mutane zai yi ta a gurguje da mutane kuma ya yi ta a gyare to wannan shine riya ta shiga ciki kenan to wannan matsayinsa ba musulmi ba za ka ce ba musulmi bane ba musulmi ne amma aikin da wannan riyan ta shiga ciki ya rushe baya da ladan sa a wurin Allah wancan ko wanda kwata-kwata ma da ba mutane ba zai aikin ba sai da ya gansu yayi to gaba ɗaya ba Allah ya yi wa bauta ba an gane ku Allah ya tsare mu hadisi na biyu an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا يقبل الله صلاة أحدكم ألا بايا كربر سلم تيمف إذا أحدث إذن يفتر دهدسي إذن يكلي mutum yayi fitsari ko yayi tusa ko yayi bayan gida ko mazi ya fita daga jikinsa ko wadi ya fita daga jikinsa ɗaya ɗaya daga cikin hadasi ya fito daga jikin mutum Allah ba zai karɓi sallarsa ba hatta ya tawadda'a har sai yayi alwala hadasi din ba tunda yadda kake tsammani ya iya fitowa to ai kuma ya iya yiwuwa wannan abin ya faru kuma abin da fitowa an bayyana ku misali lalle ne da mutum ya shafi mace kuma sai mazi ya fito daga jikinsa ba lalle bane ba ta iya ya shafe ta ya fito ta iya ya shafe ta kuma mazi bai fito ba a sai wajen ta warwarewar alwala da sababi kadai akwai nan zabi hadasi dai kan karraga dukkan wani sababi to sai in wani nassi ya tabbatar da shi sannan sai mu tabbatar da shi in nassi bai tabbatar da shi ba kar mu ce faruwar sababin nan kadai zai warware alwala misali ya tabbata cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan yi kiran sallah kafin ya fita masallaci sai ya sumbaci ɗaya daga cikin matansa sannan ya fita masallaci ba tare da ya sake alwala ba ya taba jikinta ko bai taba jikinta ba da shi kuma bai sake alwala ba a ce sababin nan kadai sai in abinda ake tsammanin zai ya faru ya faru sannan alwala ta warware amma in bai faru ba alwala tana da aka taba mace kadai ba ya haifar da warwarewar alwala sai fa in tabawar da kai mata ya jawo maka har fitan mazi daga jikinka to wannan sai ya zanto mun wajabta maka alwala saboda fitan mazi ba dan taba matar ba amma ka taba ta ba abin da ya faru mazi ya fito daga jikinka ma ba wani hadisi da ya fito daga jikinka alwalarka tana nan sai ga tafiyar ka masallaci an gane ku duk babu wani makasar in ka sadar lazzata in ya yi nufin jin daɗi walam ya ji daha ma'ana in mutum ko da nufin jin daɗin ya yi ya samu jin daɗin bai samu jin daɗin ba ne da alwala wannan akwai zafafawa da yawa cikin wannan fatawar gaskiya akwai zafafawa a hadisin annabi dai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sumbaci matarsa kuma ya tafi su masallaci ba tare da sake alwala ba wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko ba a kirga wannan a matsayin kususiya nan na ga kususiya bane ba an gane ko Allah yake la yaqbalullahu ya ake nufi da la yaqbalullahu ma'ana dai aikin nan bai inganta ba sallar ba ta inganta ba gaba ɗayanta tun da babu alwala a cikinta. Al-hadithu thalith, hadisi na uku, ana Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Huraira wa Aisha radiyallahu ta'ala anhum. An karɓo hadisi daga wannan sahabbai guda uku, Abdullah ibn Amr ibn al-As da Abu Huraira da Aisha, Allah su kare da gare su. Qalu, su ukun sun ce, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah tsara da mun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa, ya ce wailul lil aqab minan nar, wailul lil aqab minan nar, azaba ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su, minan nari, azabar wuta. Ma'ana azabar wuta ta tabbata ga dukkan diddigan da ba a wanke su sosai idan an zo alwala. Al-aqab jam'i ne na aqib, idan an ce aqib shine diddige, nan wurin mu'akkarul qadam kenan, shine diddige. To waɗanda suka yi sakaci idan sun zo alwala ba sa zura ido su sanya lura su ga ko ina ruwa ya taɓa, wajen gaggawa su wanke nan gurin su bar nan gurin. To duk inda ba a wanke din nan ba, gashi Annabi na barazana da cewa za a yi wa mutum azaba da wuta a gobe kiyama. Waɗanda su ƙa'idar su cikin alwala ba sa wanke wannan, shine Annabi ke nufi da wailun lil aqabi minan nar. Alwail ana nufin azaba, kalima ce wadda ake amfani da ita don nuna isar da sako na azaba. Sai suka ce mazdarun la fi'ila lahu min lafzihi, mazdari ne da baya da fi'ili daga cikin lafazinsa. An gane ku? Wato kenan dukkan ana sai idan mutum ya zo alwala, dukkan wurin da wankewa ake yi ka sa himma ka wanke shi, dukkan wurin da shafa ake yi kuma shi ke yin sai ka shafa ka wuce, amma wurin da ake wankewa sai ka zo ka shafe shi ba tare da ka wanke shi ba, ma'ana ba tare da ka zuba masa ruwa ba. To ana jin tsoron wannan hadisi ya faɗa kan mutum. Malamai suka ce shi wannan hadisi duk da yana magana akan diddigi da ba a wanke ba, amma ba yana nufin nan kaɗai ba, duk ma inda mutum bai wanke ba, inda wurin wankewa ne, to ana jin tsoron wannan barazana ta wannan hadisi ta shafe shi. Allah ya tsare mu. To da haka wannan ke nuna mana ɗaya daga cikin matsaloli masu muhimmanci tsakanin sunna da shi'a shine wajibcin wanke kafa cikin alwala. Tunda Annabi ya ce wailul lil aqabi minan nar, al-aqab ina nufin digadigin da ba a wankewa, wanda ruwa bai wadace su ba. Su kun shi'a ga ka'idar su suna shafa kafa ne ba sa wanke kafa. Duk idan ka ga mutanen Iran suna alwala za ka samu haka suke shafar kafar su, sawa'un da hufi akan kafar su ba hufi akan kafar su, shafa suke ba sa wanke kafa. Duk inda ka shiga mu da shi'a a duniya, ko a Lebanon, ko a Iran, ko a Kuwait, ko a Saudiya, duk inda ka gan su haka suke shafar kafa suke ba sa wanke ta. To hujjar su, tunda muna da gurgurin shi'a a nan kasar, za su iya kafa ma hujja da fadin Allah ta'ala, idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Akwai wa arjulakum ila al-ka'bayn, akwai qira'ar wa arjulikum ila al-ka'bayn. Ko wace qira'a ce tabbatacciya daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam? To idan ka dauki qira'ar wa arjulakum, sai zanto hukuncin kafa shine a wanke ta, dan ka karanta bin nasbi, wanda sai zanto ma'tufun alama za taksilu wujuhakum wa aydiyakum, kaga duk algusun kenan ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, sai zanto dukkan ma'tufun alal wajhi, ma'tufun alal rijlayn wa hukm alwajhi wa rijlayn alghaslu. To su sai su ɗauki ɗaya ƙira'ar wadda ita ma tabbatacciya ce, ƙira'ar wa arjulikum ila al-ka'bayn. Fa'ilin nan sai zanto kalman arjul ma'tuf ne ala ru'us, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, sai zanto ayat tana nufin ku shafi kawunanku da ƙafafunku, sai zanto za a shafi kai kuma za a shafi ne ƙafa ke, sai ya fashe da wannan wannan kuma ƙira'a ce tabbatacciya. Kada idan aka kawo maka wannan sai ka ga mutum akwai wani bangare na sallamawa ta tarihi. To amma yadda malamai suke fuskantar da wannan suka ce wannan kira'a ce wannan kira'a ce Qur'ani shi kadai gundarinsa ba za mu iya fahimtar fasararsa ba sai mun koma zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka koma zuwa ga hadisan manzon Allah sai muka samu annabi ya wanke kafa annabi kuma ya yi shafa ga kafa yesu ya wanke kafa idan babu huffi tare da shi yesu ya shafa akan kafa in akwai huffi da haka a fadatul qira'atani al-hukumaini qira'o'in guda biyu sun ba mu hukunci nawa biyu hukuncin wanke kafa lokacin wankewa hukuncin shafar kafa lokacin ne shafa in ka ɗauki wanki kullum ya zanto ka saba ma sunna kenan in ka ɗauki shafa kullum ka saba ma sunna sai ya zanto mazhabin ahlus sunna shi ne idan yanzu ka yi alwala za ka tafi ofis za ka tafi aikinka da safe ka yi alwala daga gidanka ka yi sallan walaha sai ka sanya safa ko huffi dan shi abin da ake kira huffi dukkan wani abin da ka sa wanda ya rufe maka idan sawu wanda nan shi ne idan sawu duk abin da ya wuce nan ya wuce idan sawu sawa'un takalmi ne na roba takalmi ne na fata huffi aka sa masa suna safa ce matukar kayan alwala ka sa shi sai alwalarka ta warware sai ka zo za ka sake alwala lokacin azhar dan kai sallah to komai za ka yi na alwala idan ka zo kafa ba dole ba ne sai ka cire kawanki sai ka yi safa a kansa shi ke nan ko safa ce ko takalmin roba ne da fata aka yi shi da roba aka yi shi da auduga aka yi shi maganin cewa hulki sai ya zanto na fata kuma kare zanto ya hudu kare ya yi mene ne ko ba ne ba dai ya rufe idan sawu ba ka yi safa a kansa haka in za ke sallar takalmin sai ka shafa a kansa kun gane wannan da kyau to kun ga kenan ana yin safa a wani lokaci na musamman ana kuma wanke kafa ne a wani lokaci amma in sun yi ba ya kafar kafa ko kuma kowane irin takalmi ne a kafar ka amma bai rufe idan sawu ba sai ka zo alwala to ba za ka yi safa dole ka cire wani takalmin kai ne ka wanke kafar ka to waccan kira'ar ga inda ta nufa wannan kira'ar ga inda ta nufa wannan shi ne mazhabin ahlus sunna wal jama'a shi ne mazhabin dukkan musulman duniya in ban da shi'a shi'a sai suka wurgar da kira'an wa arjulakum ba wanke kafa sai dai arjulakum shafar kafa to kaga idan ka ce a shafi kafa a koyaushe ya zanto ka jefar da kai kira'ar kenan ko haka ba in kana son kai amfani da kira'a guda biyu sai ka yi amfani da farko wurin da ake yi da ita wata wurin da ake amfani da ita shi ke na alkur'ani la yunaqqidu da ba'dahu duhu ba za wanda shi ne abin da ibnu kasir ya fassara ayar da shi duk da cewa a cikin maganar ibnu jarir tabari akwai kanshi kanshin cewa yana rinjayar da ashafa amma ibnu kasir ya ce abin da ya kamata ya ce inda yana so ya dace da daidai ya ce a yi shafa in akwai huffi a kan kafar mutum kenan in babu huffi wankewa ne hukuncinta wayin hada kirawoyin guda biyu ya yi aiki da su ya fi masa amfani sama da yarin jayar da ɗaya kira a kan ɗaya ina ba ta an fahimta to wannan shafa da za ka yi a kan safa ko a kan huffi mene ne siffarta suka hau da dama suna bayanin siffarta waɗansu su ce ai hannun dama da manhaji duka hannun guda biyu za ka yi amfani da su sai dai saura da me in za ka ɗirke wannan gurin kaza in za ka yi amfani da su shine suka waɗansu suka ce shi hannun hagu sai ka taro daga nan gurin hannun nan gurin kuma hannun dama kuma daga ƙarshen nan gurin duga digi sai su tafi haka wannan ya taho nan wannan ya tafi nan zuwa ƙarshe ka yi safa ka gama waɗansu suka akasa na dama ne a nan gurin wannan kuma a nan gurin haka kenan waɗansu a haka za ka yi da su ka taho kowanne daga gaba ka taho da su waɗansu kuma duk daga gaba za ka fara ka tafi da su wajen nawa kenan waɗansu kuma suka ce saman za ka shafa ban da ƙasa waɗansu suka ce sama da ƙasa shi ne imamun sana'ani cikin littafin subulus salam sharhin bulughul maram yace abinda annabi ya umarce ka da shi shine mutlaqul mashi duk abinda zai ansa sunan shafa idan kai ya halatta yace kadara ɗan yatsa guda uku ka dangwala ruwa kai haka ya halatta sai ne dan ya zabe ka dangana masa ruwa sai kai haka ka shafa haka yayi ko haka ka shafa haka yayi yace inda akwai wata siffa kayyadajjiya annabi ba zai kyale duniya ba sai ya bayyana ta da kai yace duk abincin da suka faɗa lalube suka yi da ijtihadi amma da a ce akwai siffa ɗaya fayyatacciya wadda dole sai an yi sannan tai da annabi ba zai kyale duniya ba sai ya bayyana ta abinda ba ya inganta da galibin abi talib shine cewa ba za ka shafi kasan hofi ba tabbas abinda annabi ya shafa saman hofi to wannan saman hofin faru daga nan kai haka yayi ba la daga nan kai haka yayi ba ce sai ka ga mai kullu da shafa ba mutlaqul masahi dan kai haka yayi Ali bin Abi Talib ta da addini da ra'ayi ake yin sa da shafar kasan hofi shi ya fi cancanta sama da ina sama da saman sa tunda kasan shi yake taka da titi amma annabi bai ce mu shafi kasan ba saboda ka duwanda suka ce shafi kasan ba kaga shi kira ya zama sun yi mujawazat hududillahi kina an ketare iyakokin da annabi ya kanci kina bai kamata ba san san bai kamata ba kar ka fada da magana mai inda ba inda take ba wannan shafa akan hukki kenan kaga shafar ta yana kuma ai daban take idan kuma kana son ba zai yi shafa ta yana kuma sai ka ce ya aikin ta amma kar ka ce har ita ma yan gidda na gaji da gaba haka ya kamata ne kuma haka ya kamata ka ce ba ban ji ba ko ana kallon kafarka ai abinda suka ga hujja suka ce sahabbai na tafiya da hukki a yayyage wani ma rabin kafinsa kusan ya fito waje amma sun tazar lola shafa suke a kansa ba wanda ya taba cirewa yawon ba da fi safa a kafin ta ba magana ta kari za ka yi safa a kai alhadisun rabi hadisi na hudu عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق أن كيبوا حديثي لقابوا هريرة الله سكاري الدعاء بريشي يتي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذا الله إذا دعوت أن الله ثبت بريشي ياتي إذا توضأ أحدكم إذا تيمكو يي الولا ديني أما كما كو دي كده اسم الجنس ليكو سنم كما كوم غاشي جمعي ضمير الجمع وقائد اسم الجمع إذا يضاف الزوا جا ضمير الجمع يفيد العموم أو نتيمكو دي كراتي أحدكم ونمي سنمي سيكا دي بند سوران kowa ne ne cikin ku idan yayi alwala falyaj'al fi anfihi ma'an to lalle ya sanya ruwa cikin hancinsa thumma liyastanfir sannan kuma ya fatar da ruwan wato ya sanya ruwa ya shaka kenan falyastanfir ya fitar da shi al-istinsar shine istikhrajul ma'i min al-anf kun gane wannan wa man istajmara wanda ya so yin tsarki da dutse ko hoge mutum ya bawale bai samu ruwa ba ko da ruwa ma amana su ya amfani dutse me zai yi falyutir ya sanya adadin duwatsun ya zama mara shi ne uku ko biyar ko bakwai ko tara zuwa abin da ya ce mana haka lalle ya amfani da adadin duwatsun ya zama mara an gane ku wa idza staiqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayanku ya farka daga barcinsa falyaghsil yadayhi to lalle ya wanke hannayensa biyu qabla an yudkhilahuma fil ina kafin ya shigar da su cikin ƙwaryar da yake alwala ko bokitin da yake alwala al ina shine mazubin ruwa ya zanto koko ne, ya zanto roba ne, bokiti ne, duk zai karɓi sunan al'ina. Kwano ne ya karɓi sunan al'ina, daro ne al'ina, masaki ne duk ya karɓi sunan al'ina. Qabla an yudkhilahu ma fi al-ina'i fa inna ahadakum, sai manzo Allah ya kawo sababi me yasa aka ce ya wanke hannayensa kafin ya shigar da su cikin kokon da yake rona ko cikin kokon da zai amfani da shi. Fa inna ahadakum, domin ɗayan ku la yadri aina batat yaduhu, bai san ba ina hannunsa ya kwana. Wannan a riwayar Bukhari da Muslim. Wa fi lafzin Muslim, amma lafzin Muslim kadai, falyastanshik bimin kharaihi, idan ɗayan ku zai yi alwala falyastanshik, to ya shaƙi ruwa bimin kharaihi da ƙofofin hancinsa guda biyu, min alma ya shaƙi wani abu na ruwa. Wa fi lafzin, a wani lafzin kuma daban, man tawadda'a falyastanshik, wanda duk ya alwala to ya tabbatar ya shaƙi ruwa. To wannan hadisi, mu lura da hadisin farko, jumla ce ɗaya-ɗaya kamar guda uku ko hudu. Jumlar farko, falyaj'al fi anfihi ma'an, in zai yi alwala lalle ya sanya ruwa a hancinsa. Thumma liyastansir, sannan ya sace shi, jumlar farko kenan. Ta biyu, wa man istajmara falyutir, wanda zai tsarki da dutse kuma to ya kirga adadin duwatsun su zama mara. Ta uku, wa idza istayqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina, in mutum ya farka daga barci to ya wanke hannayensa biyu kafin ya sa su cikin koko. Fa inna hadakum la yadri aina batat yaduhu, wato jumla uku kenan, jumlar guda uku. To abinda wannan hadisi ke fa'idantarwa na hukunci shaƙa ruwa cikin alwala, menene matsayinsa? Wajibi. Saboda me aka ɗauke shi a matsayin wajibi? Saboda annabi ya yi umarni da shi. A ƙa'ida ta usulul fiqh, al'amru al-mujarradu 'anil qara'in yufidu al-ijab, umarni ana ɗaukar shi a matsayin wajibi ne sai in wani dalili ya zo wanda ke kautar da shi daga wajibi, sannan a mayar da shi mustahabi. Amma matukar babu wani dalili da za ka iya kafa hujja da shi wajen kautar da umarnin nan daga wajibi, to dole ka kyale shi a kan ne a matsayin wajibi. Don haka zance mafi inganci, shaƙa ruwa a cikin alwala da sacewa da kurkure baki, dukkaninsu wajibi ne, farilla ne, tilas ne. Da mutum zai yi alwala bai shaƙa ruwa ba, to ya tabbatar cewa ya yi sako. Malamai suka ce daga cikin hujjojinmu, Allah ce fagsilu wujuhakum, ku wanke fuskarku. Ku nuna min me yake kila da suna fuska, daga kunnen dama har zuwa ina? Kunnen hagu. Daga maɓaɓɓar ruwar gashi ta duk saman goshinka har zuwa ina? Haɓa. Duk sunansu ne fuska. Mai hukuncin wanke fuska wajibi ko sunna? Hanci na ciki, baki na ciki, don ba ka iya cire su daga cikin fuska ka kai su wani wuri da ba. Wanke fuska kuma tilas ne. Ina fatan kuna fahimta. Ko da ba komai, sai wannan ayar wajibi ne hukuncinsu. To ballantana banda wannan ayar, sai ga hadisi. Annabi ce idza tawadda ahadukum, in ɗayanku zai alwala, falyaj'al fi anfihi ma'an, balle ya sanya ruwa a hancinsa. Sai ka ce naki, ka ɗauka alwala ka ta yi? Ƙarfin akwai shan kai. Annabi ce sa ruwa, sai ka ce a'a, ai ba dole ba ne, ba zan sa ba, sunna ne. Kaga abu zai yi ba. Sun maliyastansir, mutum ya shaƙa, ko ban da wani hadisin ga waɗansu hadisan daban. Annabi ke cewa wani sahabi, wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'iman, ka zurfafa wajen shaƙa ruwa a cikin alwala, sai fa in kana azumi ne to ba sai ka zurfafa ba. Amma matukar ba azumi kake ba, ka zurfafa wajen shaƙa ruwa, illa an takuna sa'iman, sai fa in ka kasance mai azumi. An gane ko? To wannan kenan. Istijmari kuma shi ne dutse, wato daga aljimar ne, wanda aljimar din dutse. Al-istijmar yani istimalul jimar, yin amfani da dutse a madadin ruwa ga wanda ya yi bawali. To wannan lalle ne ya zanto mara ne. shi ne malamai suka ce kaddara ko da dutsen farko da kai amfani da shi ya sa fitsarin ya tsige gaba ɗaya babu saura, lallai sai ka kawo na biyu na uku. Don waɗansu suna cewa wannan yin amfani da uku zuwa abin da ya zama in na farko bai wadatar su ba. Waɗansu ma suna tawilin hadisin cewa falyutir, abinda ake nufi da wuturi ɗin ba wai adadin duwatsun zai zama mara ba, so nawa ka taɓa dutsen daga gabanka shi ne zai zama mara, wato ka ɗauki dutsen ka sa ɗaya kenan, kuma ka sake juya shi biyu kenan, kuma ka sake juya can ɓangaren ya zama nawa uku. Da dutse ɗaya ne ka juya shi sunan, ka juya shi sunan, ka juya shi sunan, ka yi wuturi. Suna nufin taɓa dutsen da wurin najisar shi ne zai zama wuturi, amma ba adadin dutsen ba. Kuma ke wannan zancen? To wannan magana ce da ijiya tawili ne ba'i. Ka'ida shi ne wa man istajmara, ya'ani wa man arada an ya'khudha al-jimara li yasta'milahu badlan min al-ma'i falyutir fi akhdhihi al-jimar. Fal takun adadu al-jimari witran. Lalle adadin jimar din nan ya zanto nawa? Mara. Uku ko biyar ko zuwa abin da ya sama. Ko da na farko ya busar da fitsari, to na biyu sai ka sa shi ibada ne ko da ba abin da zai taba, na uku ma sai ka sa shi ibada ne din annabi ne, tunda annabi ya ce yi ba halika to ba zan yi ba. To kaga anan wurin dan Allah yin amfani da dutse don kusan da rajisa din nan yayin da ba ruwa, me ne matsayin sa? Mustahabi ko dole? Wajibi. Sai na ka dauki wajibi ba cikin wannan hadisin ba, to dan me kuma shakar ruwa sai ka ce ba wajibi bane ba, gashi kuma hadisi da ya kawo su. Kuma kowanne siga ce ta umarni, kun gane da kyau? Wai zai sai kaza hadukun min naumihi, in mutum ya farka daga barci falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina, ya wanke hannayensa kafin ya shigar da su cikin ruwa ta cikin koko. Nan ba ana nufin sai in za ka yi alwala ba, salatan ya wanke su sau uku, ba ana nufin sai in za ka yi alwala ba, ba dai ka farka daga barci ba sai ka zo ka wanke hannunka so uku, sannan ka ci gaba da harkokinka na duniya. In ya dace lokacin alwala kake son ka yi, dama idan ka zo alwala so uku za ka wanke, in ma ba za ka yi alwala ba saboda ba lokacin sallah ba ne, za dai ka wanke hannayen so nawa? So uku. Saboda mai sai annabi ce fa inna ahadakum la yadri ayna fatir yadu, dan ɗayan ku bai san ba ina hannunsa ya kwana. To shi ne sai malamai suke saɓani, shin wannan wanke hannu so uku bayan mutum ya farka daga barci ya ke ɓanci barcin dare ne kaɗai ko har da barcin rana? Sai waɗansu suka ce barcin dare ne kaɗai, saboda suka ce annabi ya ce la yadri ayna batat yaduhu wal baituta la yutlaqu illa ala al-layl. Ba ya da ta baituta a larabci sai in barcin dare ne, amma barcin rana ba haka bane ba. Amma da makshari ɗaya daga cikin imamun lugha da amidi ɗaya daga cikin malaman usulul fiqh a mazhabin Shafi'i da ibnu hazm al-zahiri suka ce batas dinnan bi ma'ana sarat, bai san a ina hannunsa ya kasance ba. To tunda ko bai san a ina ya kasance ba, bai san a ina ya kwana ba, lantana ta ce barcin dare ne, ya shafi kowane barci kenan, ko barcin rana ko na abin nan. Waɗansu malaman ba suka ce a'a, annabi na maganan barci ne, amma ya yi amfani da kalmar da ke nuna dare, saboda galibi akan yi barci ne daga dare sama da yin sa da rana. To nassi kuma idan ya fito a wannan matsayi karga hadal makharaj al-ghalib fa innahu la yu'tabar mafhumuhu. Annasu idza kharaja makhraj al-ghalib fa innahu la yu'tabar mafhumuhu. Abinda da suke nufi, matukar ka farka daga barci zaka wanke hannayenka kafin ka cigaba da zanta harkokinka. To wannan shike nuna tsafta. Sai kuma annabi ya nuna mana illa da tusa wanke hannu, baka san ba inda hannun yake. Mai yiwuwa wani na cikin barcin nan ya sa hannunsa a baki, ya sa a dubura, ya sa a hamata, duk ya taba dattin jikinsa. Idan ya tashi zai ci abinci a haka, ko zai waɗansu harkoki a haka, zai gaisa da mutane a haka, ya ba mutane goro a haka, ya yi menene a haka, duk sai ya sa mutane cikin datti. Tsabagen tsafta kenan a musulunci. sai ka ce dan ka tashi ka wanke hannunka ko mace ne ko namiji ne matukar ka yi barci dan baka san inda ka jefa hannunka ba kana cikin barci saboda kowa akwai ne yadda yake barci hannunka zai taba yaran ka sun ta da yawa duk baka sani ba jikin kana cikin barci shine hikimar musulunci na ka wanke hannun kafin ka yi komai da shi dan ka zanto cikin tsafta wannan wanke hannun wajibi ne ga dukkan wanda ya farka daga barci annabi ya wajabta maka kuma zaka wanke hannayen ne sau uku fa inna hadakum la yadri aina batat yaduhu dan ɗayan ku bai san ba wato hannunsa aina ya kwana dan haka sai aka ce dole ya wanke to ina ganin tun da wani mabudin darasin sai mu bar shi haka gobe sai mu dora kan hadisi na hudu abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunduban harshe kuma Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله أجيبني تسوي تباقوا با جيبي سيما دورا عند مكتبها أصبر كنا إن شاء الله أبالي 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 كلاس الله سناء أستنبوي نعم تسوي درس عند مكتب نعم فضي بسم الله
حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه قلوب المرأي
wanda ana tsarki cewa inna ma'a inna tsarki wajen da take babu adalci ayyuka da take cikin sabu to wasu malamai suna kawo cewa wani za su yi a kai wanka ko da sabu ne ba kuma sabu ne ba sai ka biya da kuɗi ai da ba sai ka kawo wannan hadisin ba sai ka yi tambayar ka wacce ka ga ne ba za ka yi dabara ba ko ba haka ba na ce ne to wannan jikin da aka na tabbatar ka taba jinta ba yau ga yau ba ka taba jinta da matan aure ba ya kamar da ni ba ya ci da akan ne yana canjawa saboda mai saboda abin da aka sa a ciki na alimu ko dukkan wani sinadari da zai ba komai za ka yi rarar da shi ba komai a sanka wato su malamai suna kasa ruwa gida uku ne tahurin tahurin najis tahurin tahurin najis haka suke kasa idan sun ce tahur ruwa da yake mai tsarki kuma zai iya tsarkakewa shi ne ruwa da yake garai ba abin da ya garwaye da shi in ma akwai abin da ya garwaye da shi to abin da yake na matabbacin sa ne kamar ya garwaye da kasan wurinsa ko tabo ko laka wannan duk ba komai tahur ne mai tsarki ne kuma za ka yi amfani da shi cikin ibada tahir shi ne ruwan da yake mai tsarki suka ce amma baya tsarkakarwa kamar ruwan da ya haɗu da madara ko ya haɗu da gari ko ya haɗu da fetur ko kanumfur najis ruwan da ya garwaye da najasa ta yadda har warin da jisar ko kallarta ko ɗanɗananta ya bayyana shaƙenta ya bayyana a kai a ɗanɗananta ya bayyana a kai to ka gani najis ba za ka yi alwala da shi ba za ka yi kowane irin abu da shi ba koma a gani tahir shi ne suka ce yi samu lafi al'adat wala yi samu lafi al'ibadat tahir shi ne yi samu lafi al'ibadat wala adat to waɗansu malamai ba su yi dubin nan kasan ba sun kasa ne gida biyu kawai sau ruwa gida biyu ne ko zai zanto tahur ko ya zanto na biyu duk wanda ba na jirba tahur ne ma'ana ruwa idan ya garwaye da abin da yake mai tsarki ruwa ne ya garwaye da madara ya garwaye da man fetur da kananzir shikenan yana nan a matsayinsa na ruwa mai tsarki za ka yi alwala da wanka da shi ba abin da ya dame ka matukar sunan su ruwa abinda za ka kalla madaran nan da fetur din nan da suka shiga cikin ruwan nan sun kwace mishi sunan ruwa, matukar ba su kwace mishi sunan ruwa ba, to yana nan sunan shi ruwa, ruwa da warin kanazir, ruwa mai warin fetur, ruwa mai madara a ciki, ruwa mai kaza, sunan shi dai ruwa, tun da ba a kwace mishi sunan ruwa ba za ka yi alwala da shi. Amma da abin ya shiga ciki ya yi yawa ta yadda har ya kwace mishi sunan ruwa. Yanzu misali zoƙo rodo, aka haɗa zoƙo rodo a gidanka, kowa ya riga san cewa wannan kalar da ta yi yawa haka da abin da aka sa na zaƙi aka haɗa shi da shi ya kwaki mishi ne sunan ruwa, ya zama wani sinadari na sha daban, tunda ba ka iya cewa duk ɗaya ne shi da zoƙo rodo. Da haka in ka zo sayarwa ma farashinsu daban. Idan za a kulle zoƙo rodo cikin ruwa ka sayar bana a cikin leda ka sayar bana tsammanin ruwa zai zama haka farashinsu. Farashinsu ma yana shan bamba saboda sinadarin da ke ciki. To kaga wannan abin da aka haɗa shi da shi ya kwace mishi sunan ruwa, kaga ba za ka yi alwala da shi ba. Ba za ka yi kowace irin nau'i da kai ibada da shi ba. Amma har kawai jarka ce aka juye kananzir, bayan an juye kananzir sai aka cika ta da ruwa. Idan ka ɗiba ga shi kana jin warin kananzir. Amma za ka ce ba ruwa ba ne wannan kananzir ne? Bai yi yawan da za ka ce ba kananzir ba ne ba ruwa ba ne ba. Sunan shi ruwa mai warin kananzir ko ruwa mai warin fetur, wannan baya hana ka yi ibada da shi. Ibn zance mafi inganci shi ne abin da Ibn Hazm ya tabbatar cikin Al-Muhalla, banda shi ne da malamai da dama su Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah da sauransu. Kitabut Tahara na shi Ibn Majah. Kun fahimci wannan? Yanzu ka ga wannan tambayar ka tashi da shi, ko ka faɗa ko baka faɗa ba, sabulin ne kawai ba zan ce ba. Kuma shi ke ba. Amma sai ta shiga ciki. Na'am. Magana ce mai sauƙi, ka gane mutanen mu ne suna da wahalar fahimta, amma dai magana ce mai sauƙi, ba magana ce ta rigima ba, duk wani labirin mutum cikin ruwan sanyi ake fahimtar sa. Annabi sallallahu alaihi wasallama kasko ne aka kwaba fulawa a ciki, garin fulawa aka yi gurasa da ita, yi zo yi zuba ruwa a ciki ya wanka, lokacin da ya zo fatar makka sai ka ce mai kuma. Sahabbai sukan ɗauki ko ma wani irin wanka ya dai wanka da shi. Sahabbai sukan yi amfani da kafili, alkafili nau'in na sabulu a lokacinsu cikin ruwa su kaɗa shi, kuma su yi amfani da wannan ruwan wajen ibada, alwala ko wankan janaba. Duk sai ne. Saboda haka duk ruwa irin biyu ne, ko dai najis ko tahur. Duk ruwan da ya garwaye da wani abin da yake asalinsa abu ne mai tsarki, to wannan ruwan yana nan a matsayinsa na mai tsarki mai tsarkakawa. Kuma a sai zance tufka da wawara ka ce mai tsarki ne amma baya tsarkakarwa. Waye yake baya tsarkakarwa? Allah ko manzonsa? Ni da kai mun yi tafi kan cewa mai menene mai tsarki ne, to dan mai kace baya tsarkakarwa? Yanzu cewa baya tsarkakarwa da awaki da ka ce najasa ne sai in yadda baya tsarkakarwa, saboda wannan ne da kai muna da ijma'i a kai, muna da ijma'in malamai duk ruwa mai najasa ba zai amfani da shi ba wajen ibada. To amma mai tsarki ne baya tsarkakarwa, ta yaya zai zama mai tsarki yake tsarkakarwa? Ta yaya? Sai dai ko in ba ruwa ba ne ba. Kaga in ba ruwa ba, to an garwaya shi da wani abu, garwayawa da ta yi yawa ta kwace mishi sunan ruwa, shi ne muka bazara kamar ka ce kunun zaki, kamar misali zoƙo rodo, kamar dukkan wani abin da za ka haɗa koka kola da dukkan lemon kwalba ɗin nan, ka ga wannan baya an sunan ruwa. Ina ba ta an fahimta? Duk mutumin da ya rantsa ya ce wallahi yau ba zan sha ruwa ba sai ya sha koka kola, kafara na kansa? Ba kafara a kansa, bai sha ruwa ba koka kola ya sha. Ba kafara a kansa. Ina ba ta an fahimta? Don kowa ya san koka kola la ya turka alaiha ismul ma, domin abin da yake ansa sunan ruwa shi ne kira al-ma'ul mutlaq, ma'ana abinda yan an kilayi ruwa wannan sunan zai gaskatu a kansa, ba wai suna nufin wanda bai takuri da koyo ba, abinda zai ansa sunan ruwa shine kawai. Kaga ruwan da yake ya akwai kanazir a ciki amma ruwan ya yi yawa ta yadda kawai warin kanazir din ake ji, kai ni da kai duk mun yi da mai tsarki ne, rigimar shi ne ni na ce zai zo da kake kin kace ba zai tsarkake ba, ni da nake ba zai tsarkake ba, na yadda mai tsarki ne don haka na hukunta zai ne tsarkaka. Abinda kawai ake so ku yi ittifaki da mutum abu guda biyu, ya yadda sunansa ruwa, ya yadda mai tsarki ne, ka zama da shi. Duk mutumin da yadda wannan abin ruwa ne ba wani sinadari ba ne da mun ba, ko mai tsarki ne, ka zama da shi, da kika yi alwala da kika yi wankanka, ba wanda ya hana ka cikin musulunci. In ka rigima ta taso bai yadda ruwa ba ne ba, kunun zaki ne, koka kola ce, fanta ce, ta ga bai yadda ruwa ba ne ba, mun ko ba cin yi ba da ba sai da ne da ruwa ko kasa sai mun wanke. To shi bai sallama ruwa ne ba, amma ya sallama ruwa ne kuma ya sallama mai tsarki ne, ai kai zama da dukkan mutumin da zaka tabbatar masa ka tabbatar masa da wannan guda biyu, yadda ruwa ne yadda mai tsarki ne, magana ta kare. Na'am. Duwatsun guda uku mutum zai ajiye su ne, ya ɗauki wannan ya yi amfani da shi, ya ɗauki wannan ya yi amfani da shi har ya kammala. Zai riki gabansa da hannun hagu, dutsen kuma da hannunsa na dama. Bayan ya tabbatar fitsarin ya gama ɗigewa daga jikinsa ne zai amfani da su. Zai kara shi ne jikin gabansa da zai inda kofar fitsari ke fitowa. Don koya ya kara shi sai ya ga wani abu ya dugo, sai ya jefar na biyu na uku shi kenan. Wannan shi ne. A kan ne. Wannan hadisi ne dantacciya, annabi ya ce la hijira ta badar fatih walakin jihadun waniya, ba hijira bayan bude maka sai dai jihadi sai niyya. Abinda wannan hadisi ke nunawa, bayan an bude maka ba halatta yanzu ne ce zai hijira daga maka ya je ina to, amma baya kore hijira daga wani gari zuwa wani gari daban wanda ba maka ba. Duk garin da aka hana ka addini ka iya hijira ka tafi inda za ka iya yin addini, amma yana nufin bayan bude maka ai kuma ba za ka hijira ka bar makka ba. Wannan ko ya faru ne saboda da musulunci a farko lokacin da annabi ya hijira tafi Madina har zuwa lokacin da aka zo fitan makka, wanda duk ya yi imani bai hijira ba ana saukar da zargi a kansa, har ma ana masa alkawari da shiga gidan wuta. أولئك ضاعوا جهنم وسائر مسرى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سنك وأكت آيات يوسف أولئك عسى الله أن يعفو عنكم أما وأنت بصوم بل أنا أيك مسر بك سبب دليل الهجرة لي فيني تودعك بود يا بك دم النووي كي يشد بدفع الواقع صحابي سأل نبي الله هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية يسي ينزك من سيئة في جهادي جهادي كم بآيات يسبع هاي كيامات تتعيش waniya kuma duk abin da zaka yi kai kikkiawan niyya dan sai da niyya ne zaka samu sakamako wajen Allah. Bari ya gama ina jin ka. Dan ne zaka yi hijira daga Saudiya ka zauna da nan da sani na yadda ne ya fi karfi ya fi gata, kai nake tambaya aikin birkirki sai ka bani asa ga bude san mai addini ya fi gata san mu da nan gudun tunda ko ba ko ne gwamnati tana fitowa ta ce addinin ta musulunci, ko constitution din suka ce me constitution din sai su baka kofi na Qur'ani, ko da wasa mutum ya wannan ai ya ji aka constitution din sai miƙa ma Qur'ani. Waɗansu jami'o'i ne na duniya suka rubuto suna son su karɓi syllabus na Islamic University na Madina lokacin Binbaz, suka ce ana son a duba syllabus ɗinsu don a sanya Islamic University na Madina cikin manyan jami'o'i a duniya, sai dauko Qur'ani da tafsirin Ibn Kathir da Bukhari da Muslim da dukkan ga salamun mu nan gurin Allahu Akbar Allahu Akbar dukkan ne salamun mu ne take tambaya eh duka guda biyu nake eh e ugu gobiyar e? A kowane hoge uku
za a iya hada wadda ruwa da rogo na guda
haka wadansu malaman fiki su suka ce ka hada da ruwa da shi afiyaf amma in kai daya ma ya wadatar na'am in yi bi ka ba za a ce mutai ba in yi bi ka ba za a ce mutai ba sai yanzu yana abin kada kaddara faruwarsa ne ku saurara kada kaddara faruwarsa ne kaddara zai faru ku zama har mutum ɗari sallar ku ta yi wanda da ya ce bai bai kawo hadisin da ya ce wace ba amma wannan abin da yake nunawa ku lura da kyau kullum ba da hukunci daban saiwa kuma in zo in yi ba fita cewa aka yi in nai ya halatta ba ta aka yi in nai mustahabi ba ne ko wajibi saboda akwai waɗansu da suke da fahimta haka da jin ruwa idan aka ce abu kaza ja'izi ne kokari yake gobe kawai ya yi yanzu misali an ce ya halatta bin masubuki sallah wani gobe da gangan sai bari zan iya kuma ce masa yanzu samu masa buki ya bi kaga wannan shirme ne duk wanda wannan bai fahimci addini sosai ba domin abin da ake magana in ya bi ya halatta ba ta aka yi ma ya kai matsayin mustahabi ba ba haka aka ce ba ko matsayin mustahabi bai kai ba amma in ya samu kansa cikin matsatsi himmar sai zo da suke zan iya sai zo ya rasa sai ya bi shikenan amma wani da gangan zai bari tun da ana bin masa wuki zalla da gangan zai zama sa gida sai masa wuki ya tayi zai bi kai shi ma dai kai abin da haka mutanen mu suke dai yanzu ne tambayar abin da kake cewa mutum ne masa wuki ya zo ya bi zalla haka sai halatta a bi shi to kuma shi wanda ya masa wuki ya halatta a bi shi shi ma wanda ya halatta a bi shi shi ma yanzu yanka dan Allah za ka tsaya masallaci har ka ga waɗannan sun faru mutum ba da yake har zai tsaya ga wannan jone-jonen har wajen soyayya goma sha kaga ba zai yi ba kaga in ka ga mutane sun yi haka to lalle ba su san matsayin sunnar annabawa a wajensu ba ya suka tsaya da jam'in farko ya ce su ba su san lokacin da ake tsaya da jam'i ba wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana maganar a gangauta a zojen Allah madaukakin sarki ya ce fastabiqul khairat annabi ya nuna wajibcin jam'i sai yaya mutum ya bari har ma bai zama subukin farko ba sai masu buki na bakwai kaga akwai wasa da addini da mutum ya wannan
ba nan mana idan mutum ya yi jadi mani sai ya abin nan ya zo yana nasira sai wani ya zo ya nisa ya nashi a
sure mu bar la zai na tila ba wanda mun gama da wannan cikin karatu kada na aka fara
ya ja limanci ya ja jama'a
ko ma me ya ja ba a karshen sakamako ko zaka ce yana na tila wani ya zo bin safar Allah yayi ko bai ba shike nan magana ta kare Allah ya kore ka ba za mu karanta wannan a gobe in Allah ya kai mu ya ji duka rike son ce eh an yi kaula mu tsakanin malamai akwai tambayoyi guda biyu lokacin su ya kore sai su yi haƙuri zan karanta musu insha Allah daga jibi da mai tambaya kan kitabu tauhid da mai tambaya kan